Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole. Kasuwa
akai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Kasuwa akai miki dole. Duniya ta America ga mu shirin biciko mana gayo. Kasuwa akai miki dole.
To yanzu haka masu sauraro kamar yadda aka sani kasuwan Gurure na ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a arewa maso gabashin Najeriya kuma yanzu haka ina cikin kasuwar fannin inda dabbobi suke shanu kasuwar shanu a kuma na hatsi ko kuma ka zo nan kasuwa zaka gane wa idanunka yanzu haka ina layin in hatsi inda naga ko ta wani gefe aka tada akwai hatsi ne akwai shinkafa akwai dawa masara babu abin da babu amma da yake waka bakin mai cikin fidari to Allah ya barkamu da rana
amin alaikum salam
to ya sunan shugaba
sunana Alhaji Dauda Isa.
To Alhaji Dauda Isa kane shugaban fanni ɗin hatsi na wannan kasuwa. Ya kasuwa take yanzu ne?
To alhamdulillah. Kasuwa yanzu an so mu samu ciniki a kasuwa.
Me da me ake kawo a wannan kasuwa?
Ba muna kawo masara, ana kawo shinkafa, muna kawo wake, gyada, dawa. To kamar dawa mu muke da shi a nan, shinkafa a nan ake da shi a nan ƙauyukan mu. Amma kamar masara muna zuwa Hong Gombe mu dauko masara mu kawo nan buhu 3,000, 4,000, 5,000 zai shiga kasuwar nan a takace muna tada mota wani sa'i mota 10 a kasuwar nan ba karamin kasuwa bane yanzu ka ga dawa daga nan ana zuwa a saya a tafi da shi shinkafi ana tafi da shi abun nan Kano ana tafi da shi abun nan Ibadan to ana kai dawa daga nan
wasu sun ce kasuwar nan ta dade kamar shekaru ne ko kuma cewa nan
kasuwar wai kasuwar nan ya dade Allah rai ne kasuwar ta wuce shekara 55 yanzu
wani ke ce mai wai akan ce Gurure zangon baki ko zangon menene
eh haka inda ana fara haka amma wannan nan masu fashin baki suna fara saboda su bata mu ne mu ba baki bane Gurure eh ana ce Gurure zangon baki wannan jancin su ne
zangon baki ne
masu fara
idan muka duba kan cha nasarar da aka samu kamar yadda ka fara baya kasuwar mu ta haka ba yanzu kuma ta samu cigaba kamar wasu matsaloli ko kuma taimako kuke bukata ga gwamnati domin a habaka da ma ƴan kasuwa ma zaman kansu
taimako da yawa muke da shi muna neman taimako sosai a hannun gwamnati nan ba daya ba mu da hanya kaga nan mota in yi lodi kamar da kaga kafin ta fita akwai wahala ba hanya idan aka taimake mu da hanyar nan babban taimako ne aka yi mana hanyar nan ta bi nan muna da manyan ƴan kasuwa da su tafi wani wuri da nisa su kawo kaya duk inda kaya yake za su je su kawo mana kaya sun tafi neman kalwa za su kawo kalwa kasuwan kaga wani wannan idan suna da jari za su kawo kayan da wata jika san guro tana bukata abubuwa da yawa nan ba daya guro yana bukatan hanya guro ne gaba daya bai da layi ko daya ba hanya layukan mu duka babu wannan gwamnati yazo ba kasa trip daya babu shi babban bukata makaranta muna da yaran makaranta ya fi 1,000 da wani abu amma dakunan aji guda 3 ne kaga wannan babban damuwa ne jamanin ya koya gina mana wannan makaranta ya kewaye amma magana gina ajujuwa babu ba mu da babban asibiti muna da inda za ku ke shan magani Allah ya taimake akwai kamfanin da ana ce da shi afkoran nan ta yi mana asibiti wanda muke zuwa mu sha magani amma akwai dispensary yana na cikin garin nan dan karami asibiti ne banda shi babu na gwamnati ya mana mugan
a yanzu haka dai bayan bangaren hatsi na shigo bangaren da ake ci da dabbobi musamman ma da shanu musamman su yanzu haka ina tare da wani Alhaji Alhaji barkanmu da warhaka barkaka
sunana Muhammad Ango chairman sulwa da masjid
halalle ke ba su gube ne
wannan shi da Gurure tiken Gurure ne wannan
ina ga wannan tike naga shanu kala daban-daban na cikin gidana ko kuma a'a akwai laki ka daga waje
eh akwai na gida ba na waje na waje wannan ake kawo daga Kamaru har Chad masu zuwa nan
suna zuwa wannan
kai wannan babban kasuwa ce ta duniya ce ba za ta ce wannan kasuwa
eh me ya bambanta wannan kasuwar Gurure da sauran kasuwanni
eh akwai abin da ya bambanta ba saboda kamar Adamawa inda muke gani kasuwar Gurure ita ce uwa a kasuwar Adamawa gaba daya don duk wata sanya da ka sani in aka sai ta in ta zo Gurure to da in ta wuce Gurure zai ta zukurmi ta zo karshe
kaman shekaru nawa zake tunawa aka dauka ana cin kasuwar Gurure anan
ai kasuwar Gurure ta dauki shekaru da dama ana cin ta dauki shekaru da dama babbar kasuwa ce wadda mu muna alfahari da ita Adamawa don daga gurun sai mu bi a Adamawa kam
idan za a kwatanta kaman akan kawo kaman shanu kaman nawa ake kawo a wannan kasuwa a ranar Laraba ran kasuwa
ai kasuwar gurure in aka ce maza za a kawo saniya sama da 6,000 zuwa 7,000 a kasuwar da ku 10 ma ba za a ci musu ba a kasuwar gurure ana lodawa zuwa kudancin Najeriya ko ta ina har Lagos ana kaiwa
daga nan wannan
kasuwar
kaman yanzu ya kasuwa take a wannan lokaci musamman a wannan lokaci da tattalin arzikin duniya ke cikin wani hali na masasara na coronavirus
so kasuwa alhamdulillah amma dai kasuwar ta dai sanyi ta yi kasa ba kaman yanda dan ta gidan kwanakin bai can ba
ko da kike tani ya jawo kasanta
eto ya batun tattalin arzikin duniya ne da dan abun nan shine ya kawo karyan kasuwan wanda duk ya shafi kowane harka na kasuwanci
a sai wannan mazan tattalin arziki kuma ya shafi
kowa da kowa
kamar idan a da yanzu ga naga wata maraka ce nan kusa da ni wannan bokolo ne ko wanne
bokolo ne
kamar yanzu wannan kamar wannan takan kai nawa
yan kasu kwanakin da suka je muna tsamanin 130 zuwa sama
130
zuwa sama amma
yanzu kuma
a yanzu daga adawo irin 20 zuwa da 10 don kasuwan ta kasa sosai yanzu
kaman kasuwar wannan zaka ce da akwai nasara ko kuma matsaloli kaman waɗannan matsaloli kuke fuskanta musamman
matsalolin da mu fa fuskanta a wannan kasuwa kasuwa ce wanda yake to a cikin kasuwa ta zama kasuwar duniya wanda kowanne ran za a ci kasuwar nan amma rashin gyara don yanzu inda mun tayi inda muke tsaye da ni da kai ina ba mu samu zo ba don tabo da ruwa wannan kasuwar mun yi iya gargadin mu ba yanda ba mu ja hankalin duniya ba a radio mun yi magana a ina mun magana kai har ba wanda ba mun magana shi akan kasuwar gurorin nan ba dalilin muna son a gyara ta ta zama kasuwa wadda ba za a samu matsala cikin ta ba inda muna tayi nan inda kake ganin tabo ne sai tabo cikin ruwa muke nan
kaman lokaci akwai wasu da dama sai ku kanka idan suka ebe dabbobi wata kila za su tafi waje da sansu akwai matsaloli kuyen fuskanta
ya akwai matsaloli
kaman na me
kaman na hukumomi akan hanya in ka dubi irin hanyar Taraba ta mutu gaba daya ba a bi da sano sai dai a zaga ta Gombe har Kano a koma ta Kurmi dalilin matsalolin irin yawan karban kudade da ke na wannan sai ka dauki mota daga nan zuwa Okka ko zuwa Akwa Ibom sai ka kashi 270,000 a shano nawa zaka je ka sai da shano nawa zaka samu shi yasa hanyar ta mutu yanzu hanyar Taraba ta mutu ba shanu ba a bi da shanu sai dai a zagaye haka
to kam to sai da kusa muna jin rayuwar wasu da suka zo cin kasuwa tun farko ya tuna sunana Abubakar dan Hajja Gurore a kasuwar nan kasuwa ne mai dimbe albarka a nan garin Gurore wannan gaskiya mu kamar mun gan kasuwar shanu haka da tumaki gaskiya ba karamin alfairi ne ake samu a kasuwar nan tun ta bangaren shanun nan gaskiya zaka fito baka da kosisi a gida amma idan ka zo kasuwan nan insha Allah ba za ka rasa abin da za ka samu a bangaren ma da yake mu ko ina muna buga ta gefen tumaki ma duka dai kasuwa ne mai dimbin albarka wanda yake hada yan kasuwa duka da ko ina Adamawa nan yan kasuwa suna halarta kasuwan nan na Gurore
kaman a rana kaman dabbobi da wasu ke tunanin ana fidda na ga kotai na ga dabbobi ga shanu ga kuma tumaki da wasu da
wasu ya dimbin dabbobi ake fidda a kasuwan nan dun akalla za a samu kamar shanu 700,000 zuwa 8,000 haka tumaki ma akalla za a samu tsakanin akuya da tunkiya za a kalla za a samu kamar 5,000 haka zuwa 6,000 a kasuwan nan Gurore in ka zo a kasuwan Gurore ko a wannan lokaci za ka samu kayan amfani da nafi haka kamar doya dankali rake ma daga Zaria kasuwa ne mai dimbin albarka wanda ya tara yan kasuwa na ko ina kuma ana ta arziki ko me ka zo a Gurore insha Allah za ka same shi ko da a Lagos yake ana kawo shi a Gurore ana saiwa a wannan
kamar kai kina na gani nan ana fitar da su zuwa wasu wurare
musamman kudancin kasar nan shanaye ma yanzu sakamakon tashin hankalin da ake yi a gefen zamfaran nan in ka zo tikin nan na Bokala nan za ka samu dimbin yan kasuwa musamman daga jihar Zamfara Sokoto katsina duka suna shigo yanzu suna loda shanu suna isan da su a can arewa maso yamma
kana magana da Sa'idu Gambo
to Sa'idu Gambo na ganka a wannan kasuwar me kuke ku kuma a wannan kasuwar
to wannan kasuwar mu yan baranda ne kuma matsayin mu na baranda nan ba mu da komi mun dogara ga Allah mun dogara ga irin su
mai nufi da baranda nan ne
baranda shine wanda zaka zo baka da ko naira ka kamo saniya ka zo ka fara ciniki kana da ubangida in Allah ya yi in an sayar shi ma ya dan dauki 1,000 ko 500 ko dan 2000 ya baka kaje kace fa nan gidanka da shi
wato kaman shi a wannan kasuwa da kungiya ne na in baranda kuna da yawa ne ko kuma kowa ya shigo zai zama dan baranda
eh muna da kungiya ba wai ba mu da ita ba muna da kungiya mu yan baranda in ka zauna a gari ana kallon ka kai dan iska kai dan wiwi ne to kare ka dinga shigowa cikin jama'a haka kana samun 5-10 yafi zaman da zaka je
wani albarka zaka ce wannan kasuwan gurora ke da ita
to gaskiya kasuwan gurora alhamdulillah tana da albarka dan albarkan ta shine zaka zo ka samu asaniya daya mu yan baranda mun kai mu 10 ko mu 15 amma sai kaga Allah ya mata albarka kowa ya samu 500 ko 1000 tafi da shi gida
sai ya ji kaga ake kawo da nan shanu ne
a to shanun nan akwai gurare daban-daban akwai wanda suke tasowa daga ganye ma balwa har tungu suna kawo shanu nan sai kuma muna da shanun waje kaman Kamaru Chad har Central Africa duka ana kawo kasuwan gurar anan kuma gaskiya muna ga albarka gaskiya mu muna roƙon gwamnati ta dube mu da idan rahama kasuwan nan muna so a zo a dubi cikin kasuwan nan a gwada ta ai mana ciko akwai inda ruwa yake damun mu yanzu misali kaga wannan layi har karshe yau inda muna in ta fadi baka sai ka daura saniya ba ruwa har iya guyuwanka na daya kenan na biyu ruwan ba ya da hanyar da zai fita na uku randa aka ce ma kogin ne ambaliya gaba daya kasuwan ma haide mu kaura ko ba haka bane ya kamata gwamnati ta dube mu da idan rahama ta zo ta taimaka ta kawo su greda su bulldozer su excavator su T40 a kawo duwatsu da jarkaza ai mana ciko ai mana ramanin komi da komi kasuwan a daga ni sama kuma kasuwan nan muna fata in an zo yin wannan aiki din a dada buda shi ya dada buduwa dan kasuwan ta ne mana kada saboda jama'an da suke zuwa akwai mutanen Lagos akwai mutanen Ibadan akwai mutanen Onitsha kai dai gurare daban-daban suna zuwa akwai mutanen Kano har Sokoto suna zuwa sayan shanu zuwa su kebi
suna sanar ta da albarka
a kasuwa tana da albarka sosai ma saboda suna zuwa nan su sayi dabbobi su ma su kai wasu gurare ko ba haka bane
to kamar matsaloli kuma na su jami'an tsaro da sun mahukunta akwai takura akwai
eh to gaskiya tsakani ga Allah jami'an tsaro suna kokari saboda in suka ga fitina kadan ba za su bari ba saboda a guri ne na dubun jama'a za ka mutumin ya taso daga Lagos miliyan shi 2 miliyan sa 3 kaga ba zai so fitina ba yau in ya ga fitina gobe ba zai dawo ba jami'an tsaro suna kokari kaman kungiyan fulako da yan banga police sojoji ma kana ganin su a cikin kasuwan nan akwai civilian akwai masu fararen kaya akwai kuma masu taki dukkan su suna nan suna CID duk inda suka ga fitina za su hana wannan fitina in abu ya gagare su maza za su kawo manyan yan kasuwan a kashe wannan fitina saboda ba ma so wannan guri a ce yau an kashe wannan kasuwar saboda kusa nan ba mu da kasuwan da ya wuce wannan gaskiya
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
akai miki dole
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole ya ta alele ka ga mu shirin bi ci ko mana ga yi kasuwa akai miki dole
rashi kan haukan sauka
kasuwa akai miki dole
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Assalamu alaikum sunana Reverend Buba Aliyu chairman na Fulani Christian Association in Nigeria kuma chairman na Fulbe Outreach International ina kawo gaisuwa wannan abin da annoban da yana tasowa daga kasashen duniya to bisa ga namu duban na littafin Bible ya yi magana a cikin maimaitawar shari'a sura ta 28 daga aya ta 15 yana magana ne cewa lokacin da mutanen Bani Isra'ila suka kaushe ma Allah suka kaushe ga nufinsa da ayyukansa dole bala'ai kamar haka su same su misali ga abubuwan da aka gabatar musamman a aya ta 50 da 9 yace in har mun kaushe ga ubangiji ubangiji zai kawo su tutuka iri daban-daban da ba su da magani su addabe mu iri waɗanda suka samu masarawa me yasa wannan su tutukan suka samu masarawa domin suna ganin cewa kamar ikon dake wurin su kamar sun fi Allah iko to dan haka Allah ya nuna musu cewa yafi su iko shi yasa ya kawo musu wannan bala'i me zamu yi da wannan abin da yake addabar mu a duniyar a yau abu na farko shine sai dai mun koma ga Allah shine mu kawo fukatan mu gaban ubangiji domin mu tuba gashi kabila na ta sama kabila dangi na ta sama dangi yaya suna ta sama yaya kasa yana ta sama kasa mutane kowane rana jini ake zuba suwa da ba adadin su ba dalili wannan yana nufi mu tuba mu koma ga Allah shi da yayi mu da ya aje mu da ya arzuta mu da ya ba mu basira da ya ba mu ganewa mu dogara gare shi mu yi ma kanmu adalci kamin mu yi ma waɗanda suke baya mu adalci waɗanda suke baya mu kamar haka ko a addinan she ko a sarauta ko an irin sarauta na shugaban kasa sarauta na gwamnoni sarauta na jihohi sarauta na local government sarauta irin na gargajiya sarauta a kowani hali mutuna cewa akwai wani sarkin sarkin sarakuna shine Allah wanda yana sama da mu yana gani abinda muna yi in mun koma gare shi shi zai warkar da mu shi yasa a cikin littafin tarihi ta biyu suransa ta 14 aya ta 7 yake magana da cewa in mun koma ga Allah shi zai warkar da mu in mun yi addu'a gare shi shi zai tsarkake mu ya warkar da kasar mu abinda muke nema anan shine abinda ya ya kamata mu yi shine mu koma ga Ubangiji mu yi addu'a gare shi shi zai warkar da mu shi zai tsarkake mu domin shi kadai ne sarkin sarakuna shine kuma mai adalci dan haka ina kira ga kristocin duniya da masu addinin duniya da waɗanda suna kira sunan ubangiji mu yi addu'a gare shi mu koma gare shi shi da yayi mu da shi da ya bar wannan ciwo ya fito a duniya zai iya ya warkar da mu domin sunan sa ya samu daukaka
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai mashin shirin lafiya uwar jiki
sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya kamar kullun Aisha Tusula ce ke gabatar da shirin
amin amin
makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da COVID-19 to a yau ma saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana ku biyo mu dan ku ji yadda hirar ta mu ta kaya
to kamar yadda muke cikin wannan fargaba na wannan cuta ta coronavirus muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya yadda cutar take dade yaduwa yadda take ta bazuwa ana kuma ta daukan matakai kasashe na ta daukan matakai daban-daban kamar yau din nan ma a cikin jawabin da shugaban kasar Amurka yayi ya dada nunawa cewa za a rufe ma iyakar kasar nan ta da Canada. To wannan ma wani mataki ne na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake dauka na hana mutane fita an rufe ma'aikatu, an rufe gidajen, an takaita fita, an takaita tafiye-tafiye da dai makamantansu, har ma naji ana cewa duk masu appointment ma wanda suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kamar a waya. To kana gani wannan matakin yayi kenan?
Kun ba a yi haka ba. In jiya su bai aguwa da yawa, to su ba masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon ko wanda suke da rashin lafiyar ba. Kamar yanzu wanda su suka so ba in rashin lafiya ya tsanani, wannan ura da ke sa mutane su yi numfashi, wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo ba da tsanani din nan, to in mutane sun yi ba a cikin lafiyar za su yi ma taimakon su a tsoron da suke yi kenan. Yasa ba su mutane su fita da yawa kada mutane da yawa su kamu da ciwon gaba ke daya a tsoron su kenan.
To yaya batun abinci fa? Dan wasu guraren sai ka ga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci, saboda haka abinci na restaurant na gidan sai da abinci suke sawa a kawo musu a gidajensu. To baka gani ta wannan hanyar ma za a iya yaɗa ƙwayar cutar?
To ana iya yaɗa shi ta wata wannan, amma wannan ba zai yaɗu da yawa haka ba. Ga abin da ake su ba masu kawo maka abinci za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar florinka za su abar maka abinci a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai su yi maka abinci a bakin kofar ka sai ka fito ka ɗauki abinci. Ba za su kanka huska da huska ba haka abin ba su a yi kenan.
To likita akwai tambayoyin masu sauraronmu da yawa da suka aiko. Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi akan sababbin wannan cuta ma ta corona. Yaya ƙarfinta kuma idan ya shiga jikin mutum? Shin yana ɗaukar lokaci ne kafin mutum ya warke? Tambayar ta take nan.
To shi wannan corona ɗin yanzu sabon cuta ne. To shi wannan cuta in ƙwayar cuta ya shiga jikin mutum ya ɗan ɗauki kwana 2-14 kafin ga alamar cuta.
Akwai Shehu Adamu kuma. Shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta tanam cuta ta billo, to amma wai har yanzu an kasa magance ta.
To aikin sun wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira, to cutar da ba mu gane kansa ba wannan sabon cuta ne. Kin san irin cutar ne kamata, kin san kamar shekaru baya can akwai kamar irin su SARS da MERS. To su waɗannan su ba corona ne, amma wannan ya bambanta da gare su. To wannan ƙwayar cutar ba mu gane yadda take aiki ko yadda take an su maka illar da take ma ɗan adam, amma har yanzu dai ba mu da magani. Yanzu ma ake neman kansu allurar rigakafi za ka so ma binciken wannan, saboda ka ba gane kan taushe yasa ake cin illar mutane ƙwarai da gaske.
To akwai Sani Gule shi kuma daga Malam Madori a jihar Jigawa.
To
ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai akwai macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai mutum ya warke.
A wannan hajji a wannan canfi ne da wannan kwasa ilimin kimiyya ba su kasu wannan ba, amma wannan canfi ne na muna gida
hajjiya.
To canfi ne wannan bai wani maganin komai hajjiya. To komai dai na Allah ne, amma yawanci kin san yadda Allah ke azansa wani lokaci jikin mutum kan kaurakar da kansa. To amma gizo-gizo bai taimaka ba ne hajjiya. Abin da za ka kare kai shine ka yi nisa da mutane da yawa da kake zama suna da shi, ko kuma kada ka shiga mutane da yawa kamar yadda ake a nan kasar ɗan da ake kenan ake kare mutane nan. Kamar ba kamar ni ma yanzu man shiga mutane da yawa ko lokacin na nisa-nisa da mutane.
To nisa-nisa da mutane dai shine babban mataki kenan, domin na gaba Murtala Ibrahim dama zangon Daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa da wannan cuta. So sabin akwai sababbin
abin da abin da mandaman ta faɗa wa wannan malam wanke hannu yana da mafinci kware da gaske ka wanke hannunka sosai wajen sai da muke alola zaka wanke hannunka ka wanke tsakanin yatsunka da ko ina ka goge shi sosai ka jika hannunka sannan sai ka sa sabulu ka wanke shi sosai to in ka wanke shi sosai wannan yana kashe kwayar cutar kuma in dai a gurin wuri da kake tsammani wanda ke da shi a share wurin da kuma a kwatar irin abubuwan fesa da suke da suke kashe kwayar cutar an kana jiran su ka yi amfani da su ka sha duraren da mutane ke taruwa kowane lokaci to ana wannan za a rage haduwar su sosai kuma za ka kare kanka amin amin
daga cikin irin batakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na cartoon da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta zaka ga mutum ya je aski da yayi atishawa sai a dauko abin feffesa a feffeshe guri a feffeshe guri
abin da ake cewa inda zai atisha ko a cikin babban rigar ko a rigar ka ko kuma ka sa hannunka ka take atisha kawai kowa na abin nan bai kamata a yi haka ba ko kuma inda kana dan tawul ko da ka sa ba ka rufe bakin ka kai
a ciki yadda dai aka saba da matan ana mura to likita tambayoyin namu kenan amma za mu so kuma ka fada wa mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki sabila da zaka ga cewa kamfanoni manyan kamfanoni fa sun rurrufe sabila da wannan cutar wasu sun sallami ma'aikatansu na wucin gaji wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake ga tattalin arzikin kasa
wannan abin kan yana rage tattalin arzikin kasa kwarai da gaske domin yawan wanda suke yi kinsa a kudin kasashe kamar Italiya wasu lura da suke hana mutane haduwa da yawa ba kin ga abin da yake musu lobar ya baci ana saboda haka abin da suke so a nan kasar kada yi kamar yadda a Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanin kin san yanzu ma gwamnati na so ta yi mutane a kan kasar nan yadda za ta yi mutane dan kuɗi na dan kashewa da dan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in abin ya tashi sosai to kuma na Allah ne zai iya daukan rayukan mutane da yawa tsoron da suke yi kin shi sa amma wannan dole zai rage abubuwan kasar nan sosai
to likita mun gode kwarai sai mun sake waiwayan ka
to Hajiya na gode
Allah ya kare mu da lafiya
amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alowar
amin na gode to muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Julie Lathers Gresham. A madadin su ni ce Aisha Tasile a kasance cikin ƙoshin lafiya.
Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah.
Baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
24 heures sur 24.